وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين قوة لمن سلم تعليم المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديات تبت جعلنا ودي أدرها كرم وأولنا مريتينا صبر أشرن دبيو جوز الجمال الآخر أشكرا تدمو ديد دريم دود أربعين دبقي هجرة مزع الله صلى الله عليه وآله وسلم دقمك ذو مدينة وندي داتي دشاء أكو غوتن شاديو أشكرا تدمو بيود أشهدن دير ميلادية أولا مجلسين البركة نعرق إسلامي سنتا أتجن قرن جميتا أتجن جهر أدماوة متاشير لكتب مؤيو إتشي باء ربهن تعدلين ma'ana da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne guda biyu wadanda baka isa karba su ba irin yadda ba zai duka raba Allah da ma'aikinsa ba to haka ba za ka taba iya raba sunna da alqur'ani ba da farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga yana da akwai fitintinu da za su ta faruwa a ƙarshen zamani wanda bayyanar waɗannan fitintinin yana daga cikin abubuwan da suke da tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya faɗa abu kafin abin ya faru da sama da shekara 1000 kuma abin ya zo yana faruwa kamar yadda ya faɗa ko hatta samuwar waɗanda suke tutiyar su ba ruwansu da hadisai yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai ba rashin faruwar sama zai iya sa wani mai raunin imani shakka game da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma ba zai taɓa yiwuwa annabi ya ce abu zai faru kuma ya zama bai faru ba domin yana daga cikin sifofinsa huwa sadiqul masduq kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul al masduq za Allah ya ba mu labari kuma shi ne gaskiya ne abin a gaskata duk abin da ya faɗa yana faruwa hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum shay'ain na bar muku abubuwa guda biyu lan tadillu ba'daha ba za ku taba bata ba in dai kun yi riko da su kitaballahi wa sunnati na farkon su littafin Allah nabi kuma sunnata a wata ruwayar kitab Allah wa ikrati littafin Allah da kuma iyalan gidana wanda iyalan gidansa su suka fi kowa sanin sunnarsa yasa malamai suka ce da ruwayar da tace sunnar sa da ruwayar da tace iyalan gidansa duk abu daya ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walan yatafarraqa walan yaftariqa, ba za su taba rabuwa ba waɗannan abubuwan guda biyu, littafin Allah da sunnar manzon Allah da iyalan manzon Allah ba sa taba rabuwa. Sai yace hatta yarda alayya alhawda, har sai sun zo sun taddani a gefen tafkina, ma'ana tafkin Al-Kausara, wanda manzon Allah ya faɗa wata korama ce da Allah ya bashi tana kofar gidan aljanna. Bayan an gama tsayuwar hisabi a ranar lahira, mutane sun sha kishirwa da tsayuwa, to duk wanda zai shiga aljanna cikin al'umma manzon Allah sai ya fara shan ruwa daga wannan tafkin, sannan zai wuce. Kuma annabi ya ce duk wanda ya sha ruwan wannan tafki na Al-Kausara da shi da kishirwa har abada, in kaga ya sha wani abin sha sai dai dan sha'awa. Kuma ya ce ruwan farinsa ya fi madara, zaƙinsa kuma ya fi zuma. Sannan ƙasar da za a samu a ƙarƙashin ruwan, irin yadda ake samun ƙasa ko tako ko laka a ƙarƙashin kowane ruwa, shi na tafkin Al-Kausara dusar turaren almusci ce. To mahallin shahid dai cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce walan yaftariqa, qur'ani da sunna ba za su taba rabuwa ba, hatta yarida alayya alhawda, sai sun zo sun tafse sun zo sun taddani a tafkina. Wannan hadisi Imam al-Bazzar ya fitar da shi a cikin musnad nasa, hadisi mai lamba ta 8993. Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ya fitar da shi a cikin Mustadrak, hadisi mai lamba ta 319, kuma wannan lafazin na Hakim ne. A ƙarƙashin wannan hadisi, bayan tabbatuwar cewa littafin Allah da sunna ba za su rabu ba, to sannan za mu san cewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Al-Qur'ani a tare suke, matsayinsu guda ne wajen tabbatar da hukunci ko kore shi. Sannan a cikin wannan hadisi akwai tabbatar da tafkin Al-Kausara, domin ambatansa ya zo walan yaftariqa hatta yarida alayya alhawda, wanda duk wanda yake bai yadda da sunna ba, bai yadda da hadisai ba, to yana daga cikin abin da bai yadda da shi ba, shi ne maganar tafkin Al-Kausara. Domin fassara Al-Kausara ta zo ne a cikin hadisai, ba ta zo a Qur'ani ba. Ubangiji dai kawai ya kira shi Al-Kautsar, inna a ataina kal-kautsar, mu muka baka Al-Kautsar. To ni wannan Al-Kautsar ɗin ba za ka ji labarinsa ba da bayaninsa sai ka dawo sunna. Shi yasa wasu daga cikin masu son zuciya sai suka ce Al-Kautsar ɗin ai ana nufin Nana Fatima, ita ce Kautsar. To amma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu sun tabbatar da Al-Kautsar wata korama ce a kofar gidan aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baiwata wanda zai tara al'ummarsa a wannan waje, kamar da kowane annabi an masa baiwar irin kuma zai tara ta sa al'ummar bayan an gama tsayuwar alkiyama a bakin wannan tafkin nasa. Kokarin bambance ko rangabe tsakanin sunna da Al-Qur'ani ta hanyar yin imani da kafircewa wani ko da yin musun wani, ko shakka babu, wannan kafirci ne. Duk mutumin da yake ya yarda da Qur'ani amma bai yarda ba da sunna, hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama kenan tabbatattu ingantattu, to wannan kafiri ne. Kuma ba wani ya kafirta shi ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya kafirta shi kuma da nassin Al-Qur'ani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a ayar suratul Nisa, innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله يكي إن الذين يكفرون بالله ورسله للي وأن وأن سكي كافر جوا الله كما سكي كافر جوا من ذنن الله ويريدون كما سكي سن أن يفرقوا سرر به بين الله ورسله لكان الله كمن ذنن سأل ويقولون سكيتي ونؤمن ببعض من يدد الشاشي ونكفر ببعض من يدد الشاشي بقى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سنة تنصرك وتهنيا متكيتيا فكان هكا ما ناس الأجوان كسو نإيماني كما سنبر والكسو وان دا قائدة شيني كوكا إيماني لك كوكا كافر شيدك فما سوسي سكر بقفا suka dauki wasu abubuwan na imani suka yadda da su wasu kuma sai suka ce ba su yadda da su ba kaga sun samar da hanya ta uku to sai Allah madaukakin sarki dan ya fitar da dukkan wani mai imani daga shakka domin sau da dama idan ka ce wa mutumin da yake la ilaha illallah a lafazin baka kafiri wasu sukan ji nauyi sukan dauka mai la ilaha illallah ba zai kafirka ba ko ba za a ce da shi kafiri ba tare da cewa shi addinin musulunci ba iya furucin la ilaha illallah bane kadai ko da kafirta la ilaha illallah akwai abubuwan da in kana yin su ko ka kiyarda da su to har yanzu sunanka kafiri to dan Allah ya san akwai masu raunin imani da raunin fahimtar da za su shakka sai shi da kansa yake ulaika humul kafirun kuma ya kara da haqqan masu irin wannan dabi'ar kafirai ne fa kuma da gaske mana ko da Allah bai ce fa da gaske ba magana Allah bai ciki gaskiya ce qawlul haqq to amma saboda an san akwai wanda zai yi ta baba ko tantama sai ubangiji ya tabbatar da haka to me ake nufi da suna kokarin su raba Allah da manzanninsa kokarin raba Allah da manzanninsa shine kokarin raba maganar Allah da maganar annabi ba wai ana nufin zatin Allah da zatin annabi ba domin zatin Allah da zatin annabi ai dama araba suke ko ba haka ba amma abinda ake nufi suna kokarin su raba maganganun Allah da maganganun annabi ta hanyar su ce maganganun Allah sun yi imani da su maganganun annabi kuma ba su yi imani da su ba bari mu kawo misalai waɗanda za su daɗa tabbatar da haka babu kuma yi da hankali wajen buga misali da Qur'ani ba wai don babu ire-iren waɗannan misalai a cikin sunna ba sai dan waɗanda ake magana da su din a cikin da'awarsu su suna ganin kawai da Qur'ani suka yadda to bari mu ji shin Qur'ani ya tuhumci wanda ya yadda da maganar Allah ya yadda da maganar annabawan Allah akwai haka misalai da yawa a Qur'ani bari mu gwada na farko mu dauki kisar annabi Musa a matsayin namuzaci abinda zamu buga misali da shi saboda dalilai guda biyu dalili na farko babu annabin da ambatansa ya zo a Qur'ani da yawa kamar annabi Musa ambatan annabi Musa ya zo sama da sau 130 a Qur'ani shi yasa malaman ulumul Qur'an suke cewa kadal Qur'an ay yakuna li Musa kai ka ce Qur'ani littafin annabi Musa ne saboda an fi ambatansa sama da shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ba wa Qur'ani me hikimar da yasa Allah ya yawaita ambatan annabi Musa a Qur'ani saboda halayyar mutanen Makka ta yi kama da halayyar Yahudawa ta fuskar taurin kai da aka gwagwarmayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya game da ita inda za a zo a baje a faifai a tarihi za ka ga ta yi kama da gwagwarmayar annabi Musa shi yasa sau da dama Allah yakan ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mutanenka sun yi maka kaza ne kamar yadda mutanen annabi Musa suka yi masa am turiduna an tas'alu rasulakum كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا بشيطة أحاديث شيكا سمزا الله صلى الله عليه وسلم صد داما يكن لو كدر الساعة أتكين رأيوا النبي موسى دون أبدا أكي مسا نقا تنشي سيتنا النبي موسى سيتي رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فالنبي موسى عليه الصلاة والسلام متى ننسى سنية دشي النبي الله أما أبن دسك يدد شيني إيام جنر دا الله يجا يا مصر إيسا سك إيماني شي تاسة النبي موسى بس يدد إيسا بقى النبي موسى يا شافا ما دا إرم ودن قبر ميا كاتي يتشوا أتكين يهودا وما أقوي أن تسيني أقوي أن كانت آتك waɗanda sun yadda da attaura amma ba su yadda da bayanin annabi Musa game da attaurar ba ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labari a cikin ayoyin suratul ma'ida yace wa in qala musa li qaumihi يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائلون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Ubangiji madaukakin sarki ya ce, ku tuna yayin da annabi Musa ya ce da mutanensa, ya kaumi ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin da Allah ya muku. Iz ja'ala fikum anbiya, ta yadda ya sanya annabawa da yawa a cikinku. Wa ja'alakum muluka, kuma ya sanya ku sarakuna. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, ya ba ku abubuwan da bai ba wa sauran halittu ba kafin ku. Wannan duk maganar tuna musu abin da ya faru tattare da su ne, ba sa shakka a kan wannan. Duk wannan abin tabbas ya faru, Allah ya yi musu shi a Taura ta faɗa, Ƙur'ani ma ya labarta. To kaga ba sa shakkar annabtarsa, ba sa shakkar waɗannan abubuwan da ya gaya musu cewa Allah ya yi musu, haka ne Allah ya yi musu. To a nan sai kuma umarni ya biyo baya, sai annabi Musa ya ce, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ya ku mutane na ku shiga ƙasa mai albarka wacce Allah ya wajabta muku shiga cikinta. Wala tartaddu ala adbarikum, kar ku rida ku komo da baya fatan qalibu khasirin, sai ku juyo kuna masu asara. Kaga wannan maganar Musa biki Allah ne ya ce ba, zahirin umarninsa ne naka na kansa a matsayin sana annabin Allah, kuma wanda yake isar da saƙo a madadin Allah, wanda shi ka'idar annabi. Idan ya ce a yi kaza, ko ya ce Allah ne ya ce, ko bai ce Allah ne ya ce ba, wa ya ce? Allah ne ya ce. Amma sai suka ce, inna fiha qauman jabbarin, ka san wannan gari akwai waɗansu manyan mutane masu girman jiki. Wa inna lan nadkhulaha, mu ba za mu taɓa shiga wannan gari ba. Hatta yakhruju minha, sai in sun fita. Fa in yakhruju minha, in sun fita, fa inna dakhilun, to mu za mu shiga. Shi ne waɗansu mutane daga cikin almajiran annabi Musa wanda su ba su fankare masa ba, suna biyayya ga umarnin annabi Musa wanda ya ba su umarni a karan kansa da kuma umarnin da Attaura ta ba su. Ma'ana waɗansu sun ba sa rarrabe tsakanin maganar Allah ta hanyar biyayya da kuma maganar annabin Allah Musa alaihi salam. Su ne Yusha da Kalib, kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa. To su sai suke kiran waɗanda suka fankare suka kangare ɗin cewa, ya ku mutanenmu, ku shiga wannan gari da annabin Allah ya umarni a shiga mana. Shi ne qala min alladhina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu, in kuka shiga kuka bi umarnin annabin ku, fa innakum ghalibun, za ku yi nasara. Duk girman mutanen ba zai yi tasiri a kanku ba. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kuma ga Allah za ku dogara in kuma su imani ne. Abin nufi duk mutumin da yake raba maganar Allah ya bi maganar manzon Allah ya kidi, to ba bai imani ba ne. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana annabi Musa a ƙarshe ya yi musu mummunan addu'a, wanda wannan addu'a ta yi tasiri a kansu sakamakon sun ƙi bin umarninsa, har a ƙarshe ya kai su ƙara wajen Allah ya ce, la amliku illa nafsi wa akhi, Allah sun fankare min, ba wanda nake iya juyawa in gaya masa ya ji sai karan kaina, sai ɗan uwana Haruna. Fafruq bainana wa bainal qaumi alfasiqin, Allah ka raba tsakanina da waɗannan fasikai. Sifa ta biyu da aya ta tabbatar da dukkan wanda yake ware maganar Allah ya ce zai bi ta, maganganun annabawan Allah ya ce ba zai bi ba, shi ne fasikanci. An koyi masa imani, an tabbatar masa da fasikanci. Idan muka lura da kyau wannan aya, ba fa da kafiran da ba su yarda da annabta annabi Musa ake magana ba, da wanda suka yarda annabin Allah ne,
amma kuka kibinne umarninsa. Wannan misali na farko kenan. Misali na biyu, a cikin suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bada labari makamancin wannan. Wani lokaci bani Isra'ilawa suka samu gawa a cikinsu, aka rasa waye ya kashe wannan gawar, sai rigima ta so ta kaure junansu, za a yi fada. To a ƙarshe sai masu hankalinsu suka ce, ai ga Musa a cikinku, Musa annabin Allah ne, ane masa wahayi, mu je mu tambaye shi mana ya gaya mana wane ne haƙiƙanin wanda ya kisan kan a madadin mu zo mu ta kashe junanmu ba gaira ba dalili bisa ga rashin sani. To shine suka zo suka gaya wa annabi Musa, shine Allah yake ba mu labarin, wa idh qataltum nafsan fadda'atun fiha, ku tuna yayin da kuka yi kisan kai kuma kuka rinka tura wa junanku laifi game da kisan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah kuma mai fitar da abin da kuke koyewa ne. To yadda abin ya faru, sun zo sun tambayi annabi Musa alaihi salam, gashi an yi kisan kai a cikinmu, ba mu san waye ne kisan ba, ka roƙa mana Allah ya tona mana asirin wanda ya kisan. Kaga kenan ba wai ba su yadda annabin Allah ba ne, sun yadda annabin Allah ne, ba sa shakka a kan annabta annabi Musa. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da annabi Musa, gaya musu ga yadda za a yi. Shi ne Allah ya ce, wa idh qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, tana yayin da annabi Musa ya ce da mutanensa, Allah ya ce in ce da ku, ku je ku samu wata saniya ku yanka. Kalu sai suka ce, a tattafi mana hudwa, Musa abin izgili za ka ɗauke mu, ma'ana suna ja da maganar annabi Musa alaihi salam tare da sun yadda da me annabtarsa. To haka in kai ta karanta ayoyin za ka ji yadda suka yi ta ja'in ja da shi, ya ce a yi ka za su ce ba za su yi ba, sai an yi kaza, a ƙara bayani su yi tirdiya, har a ƙarshe dai Allah ya ce, fazabahu ha wa ma kadu yafal, sun yi amma da ƙyar da tsin goshi dole uwan naki. Kamar yadda a yau za ka samu mutum yana ta tababa da tantama da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ƙarya yake bai isa ya rayu babu hadisan ba. Misali na uku, shi ma dai a cikin suratul Baqara, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarabtu banu Isra'ilawa da tihu ɗimuwa, bayan abin da ya faru ya faru, a kissar da aka ce da su su shiga wani gari suka ce ba za su shiga ba, annabi Musa ya mutu mummunan addu'a, sai Allah ya ce, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh, to kasar ba za su shige ta ba, mun hana musu shigar ta sai sun yi shekara 40 suna ɗimuwa a ban ƙasa. Wannan ɗimuwar da suka yi sun yi ta ne a fili, wajen da ko shuke-shuke babu ballanta na bishiyoyin da za a samu inuwa. To Allah cikin rahamarsa da rangwamansa, tunda ya tsayar da su a fili a tsakiyar sahara ga zafin rana, babu abinci babu abin sha, sai ya rinka sa ana kawo musu abincin aljanna, soyayyen ɗan shila da ruwan zuma. Kaga waɗanda aka yi wannan cimin da su, bayan waɗanda ba su yarda da Allah ba ne, ko ba su yarda da annabta annabi Musa ba, sun yarda, amma ɗabi'arsu da ta fito fili ƙarar shi ne, in annabi Musa ya gaya musu magana suna ja. To shi ne suka zo suka sami annabi Musa suka ce, lan nasbira ala ta'amin wahid, mu fa abinci ɗaya ya ishe mu, fad'u lana rabbaka, ka gaya wa ubangijin naka, yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, annabi Musa yace, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr, to da haka wannan ɗabi'ar ta ja da maganar annabawa. Qur'ani ya tabbatar da cewa annabawa sun gamu da irin wannan ƙalubale, musamman annabi Musa alaihi salatu wassalam, kuma ba daga ɓangaren waɗanda suka ce ba su yadda da annabtarsa ba, ko ba su yadda da cewa Allah ne ya aiko shi ba, a'a, daga waɗanda suke cuciyar ma su masu imani ne da shi. Irin wannan abubuwan su ne suke faruwa a yau. Daman Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablika, ba wata magana da za a gaya maka face an taɓa gaya wa wani annabi daga cikin annabawa irinta. Fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika, idan mutane sun ƙaryata ka, to haƙiƙa manzannin da suka gabace ka ma an taɓa ƙaryata su. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi inda ta ce, da tattabi'unna sunanaka nana man kana qablaku, sai kun bi hanyoyin wanda suka gabace ku. Hadwal na'li hadwal qubbati bil qubba, taki da taki, kafa da kafa. Sahabbai suka ce suwa kake nufi? Yahudawa ya ce to suwa ya din ba su ba. Ma'ana duk abin da za a samu cikin Yahudawa ne sai ya samu a cikin wannan al'umma, kai sai namu ma ya fi nasu. Yanzu ku duba da kyau cikin waɗannan misalai da na bayar guda biyu ko guda uku. Su Yahudawa sun yarda Annabi Musa yana magana, amma maganar ke ba ta bi. Qalu sami'na wa ata'na, sun ce mun ji maganar amma ba za mu bi ba. Malaman tafsiri sukan fassara ai sami'na qawlan wa ata'na amran, mun ji maganar ta kamar yadda kai ka faɗe ta amma ba za mu bi ba. Amma ɗan ƙala kafu na wannan al'umar, su gaba ɗaya ba su yarda ma Annabi yana magana ba ne kwata-kwata. Su a wajensu Annabi kurma bai yi magana ba. Domin a yau idan ka ce da su ku kawo mana maganar Annabi, ba za su iya kawo maka ko ɗaya ba. Abinda kullum suke cewa wai ai su ba su yarda ma Annabin ya faɗa ba. To abin tambaya shin Annabin yana magana ko baya? In dai yana magana to ina maganar? Yanzu mu tattara cewa ma'aje Bukhari da Muslim da Nasa'i da Tirmidhi da dukkanin littattafan sunna, yanzu ku ku kawo mana naku sababbin maganganun na Annabi, ko ba za ku kira su da sunan hadisi ba? Mu ji daga bakin ku ya sunan su, amma maganganun Annabi ne babu fa. Ku kaga wannan ya nuna maka su sun tarma Yahudawa, domin su Yahudawa sun yarda Musa ya yi magana ga ma maganganun, amma ba su yarda ba, ba za su bi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani na bayyanar irin wannan kungiya tun kafin bayyananta, ta iya cewa bishara, duk da kalmar bishara tana da faɗin ma'ana. Akan ce bishara asali akan abin da zai faranta rai, kuma akan ce bishara akan abin da ba mai daɗi ba, ba zai faranta rai ba, a babin tahakkumi. Tahakkumi shine gwaba magana, kamar yadda Allah ya ce wa bashir alladhina innal ladhina yakmiluna adh-dhahaba wal ladhina yakmiluna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah, yace fa bashiruhum bi adhabin alim, ai muta al-bashir amma kuma da azaba mai radadi. Kaga ababin tahakkum a gaba musu magana, irin yadda mu ne za a masa al-bashir da aljanna, to shi kuma kafin sai da ya masa al-bashir da wuta. To manzo Allah yayi al-bashir ma'ana bayani da labarin bayyanar kungiyar ɗan kalakato waɗanda suke cewa su ba su yarda da hadisai ba. Hadisi ya tabbata daga Al-Mikdam ibn Ma'adi Karim, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yushiku an yaqa'u ar-rajulu muttaki'an ala arifatihi, sauran irin za a yi wani zamani da wani mutum zai zo zaune a kan shimfiɗarsa ko kujerarsa. Yuhaddathu bi hadithin min hadisi, a zo a ba shi labari ko a gaya masa wani hadisi daga cikin hadisai na. Kaga anan sai manzo Allah ya kira maganganunsa da suna ne hadisi, kamar yadda Qur'ani ma ya kira maganganun Annabi da suna hadisi. Za mu faɗa anan gaba insha Allah. Sai manzo Allah ya ce idan aka gaya masa hadisai na, fa yaqulu, sai ya ce bainana wa bainakum kitabullah, mu tsakaninmu da ku sai dai littafin Allah ya raba mana gaddama. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه, duk abin da muka samu na halal a Qur'ani kadai da shi muka yarda halal ne. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه, duk abin da muka samu na haramci a Qur'ani shi kadai muka yarda da haramcin sa. Sai manzo Allah ya ce ala ku saurara ku ji, wa inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama Allah, duk abin da manzon Allah ya haramta kamar wanda Allah ya haramta ne, daidai da daidai. Haka duk abin da Allah ya halatta kamar wanda manzon Allah ya halatta ne, daidai da daidai. Domin ne shi ai manzon Allah baya halattawa baya haramtawa sai da ne, sai da umarnin Allah. Wannan hadisi Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin Sunan, hadisi mai lamba ta 12, Imam Ahmad a cikin Musnad, hadisi mai lamba ta 17,194. Malamai suka ce wannan hadisin alama ce daga cikin alamomin annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan kungiyar har Annabi ya bar duniya ba ta bayyana ba, kungiyar masu inkarin sunna, sai bayan manzo Allah ya bar duniya sannan ta bayyana. domin kamar yadda zamu ji namuzaj na tarihin ta fara ne daga kan khawarijawa khawarijawa ba su bayyana ba ma sai bayan tashi sayyidina Umar kadan daga cikin misalai na abubuwan da Qur'ani bai haramta ba amma sunna ta haramta kuma duk musulmi sun yarda wannan abin haram ne kai har su wanda suka ce ba su yarda da hadisan ba ba sa aikata wannan abin daga ciki na farko mu sani jigon abin da sunna take wa Qur'ani shine bayyana shi ma'ana akwai abin da sunna Qur'ani yazo ya faɗe shi amma a rufe sunna sai ta zo ta bayyana garin bayanin nan wani lokaci takan kayyade wani abin da Qur'ani ya bashi kofa buɗe ma'ana sai mata iyaka ko ta tantance wani abin da Qur'ani ya faɗa ba tare da ya tantance shi ba to sannan kuma ko tai abin da ake kira da ta'sisi ta'sisi shine Qur'ani bai faɗa ba amma manzon Allah zai faɗa saboda me saboda daman Qur'ani ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam izinin ƙarfa bayanai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum daga Qur'ani yana kunshe da bayanai amma wace bayyana bayanan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na farko a matsayin misali da wankan janaba da alwala duk Qur'ani ya kira su da suna duhuru amma kowa ya sani wankan janaba daban alwala daban to waye raba aukewar jinin haila ma Qur'ani ya kira shi da suna duhuru ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ayar alwala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku yi wani abu da ake kiransa da suna tuhuru to sannan game da mutanen Quba ayat suratul tauba ta ce la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirina to haka nan game da mata masu haila ubangiji yace fa atadilun nisa fi mahid wa la taqrabuhunna hatta yaqhurna fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah wannan tuhuru tuhuru abubuwa ne mabambanta amma da suna daya so ya zamu gane wancan daban wancan daban wancan daban in dai da dukkan larabci zaka fassara Qur'ani ta aiki kuma da Qur'anin zaka fassara Qur'ani ba ruwanka da sunna to mace mai haila in hailanta ta dauke duhuru za ta yi mai janaba ma duhuru zai yi sannan wanda ya shiga ban daki ya tsuguno ko ya ba wani shi ma duhuru zai yi to ne duhuru duk abin da ka faɗa a Qur'ani ba za a samu bayanin ba dole sai an koma sunna misali na biyu kalmar asiyam azumi azumi abinda Qur'ani ya fassara azumi da shi shine daina magana Allah madaukakin sarki da farko ya ce da mu ku ci alaikum siyamu kama ku ci alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku wani abu sunansa asiyam a yaren larabci asiyam bi ma'ana al-imsak mutlaqul imsak shi ake kira da asiyam shi yasa larabawa jariri yake cewa khaylu siyam wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaj wa ukhra ta'lu kull jum'ah الإنسان الحركة والجري والكلام وعن كل شيء بمطلقه شيء أكيد في الصيام شيء سورة مريم تتي إني نظرت للرحمن صوما يتتي فلن أكلم اليوم إنسيا صوما لنا نمريم تتي نفي تنا نفن كابيرا جبرا مغانا maganar da za a yi mata tambaya game da ɗanta ta ba da amsa wannan ba za ta yi ba amma ba tana nufin ba za ta ci abinci ba ba za ta sha abin sha ba ba tana nufin namiji ba zai sadu da ita ba daman ba ta da miji yayi to kaga in dai da Qur'ani za ka fassara siyar abinda kawai siyar take nufi shine daina magana to shin su waɗanda suka ce ba su yarda da Qur'ani ba yau kuma ta Ramadan ya shigo magana kawai suke daina kuma maganar wata iri kuma ta magana kaga dole ne dole siyabu ba zai taba fasaruwa da qur'ani ba sai ka dawo sunna kuma koda suna tuntiyar ba su yarda da sunnan ba amma azumin da suke yi azumin da sunna ta tabbatar ne azumin da hadisi suka tabbatar ne ba azumin da su suke da awar qur'ani ya zo da shi ba to haka ne kalmar hajji wanda hajju tana nufin az-ziyara kamar yadda umra tana nufin al-qasd nufi Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah ku cika hajji da umra ga Allah to shin hajju da wace ma'anar da ma'anar lugha in sun ce za a fasara qur'ani da lugha tun da qur'ani ya ce bi lisanin arabiy mubin shi qur'ani da larabi ne to a lugha idan ka ce al-hajj ana nufin kai ziyara umra kuma ana nufin lifatar abu to kaga ba zai taba yiwuwa kai aikin hajji ba da zunzurutun al-qur'ani sai ka dawo ne sunna akwai ayyukan da ake a aikin hajji qur'ani ya yi ishara zuwa gare su amma ba za su fahimci ba za su ayyuka ba dole sai an hada da sunna qur'ani ya faɗi tawafi wal yuqulu dhurahum wal yanawfu bil bayt al asiq inna as-safa wal marwa min sha'a'ir illah faman hajja al bayta aw tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima lam ta'i ake dubi aka kira da sunna tawafi shin sa'ayin nan daga ina zuwa ina ake yi da wani ake farawa da wani ake karewa sau nawa ake yi wannan duk ba zai fasara ba sai ka dawo ne sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya ce qudu anni manasikakum ku koyi ayyukan hajjin ku daga wajena fa inni ara la'alli la ahujja ba'da an hadha to haka nan zakka qur'ani ya kira zakka zakka tana da ma'anoni da yawa musamman a yaren larabci ma'anarta shine tsarki da kuma karuwa to shin tsarkin ne kuma karuwan ne sannan zakka akwai ta dukiya akwai ta zuciya shi yasa malamai suke ba da ka'ida duk wata sura yar makka in ka ji kalmar zakka a cikinta to zakkar zuciya ce domin a makka babu zakkar kuɗi amma akwai zakkar zuciya shine Allah ya ce wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha zakatun nafsi shine abin da annabi Musa ya ce da fir'auna da Allah ya ce idhhab ila fir'auna innahu tagha fa qul hal laka ila an tazakka zakka ta dukiya ita kan a madina aka saukar da ita a surori yan madina kuma ita zakka ta dukiya akwai adadin dukiyar da ake wa zakka da lokacin da dukiyar za ta kai da abin da za a cire kuma zakkar nan sau daya ake a shekara su kansu wanda suke cewa ba su yarda da qur'ani hadisai ba mun san ba kullum suke zakka ba idan ku da gundarin qur'ani za su yi aiki to kullum a cikin zakka suke yadda suke kullum cikin sallah domin in ka ce ba za ka yi aiki da hadisai ba da qur'ani za ka yi aiki to yadda za ka yi sallah biyar a rana zakka ma biyar za ka yi a rana musamman tun daga zakka da sallah Allah yana hada su sama da waje 80 a qur'ani wa aqimus sala wa atuz zakka da ka dole kana idan da sallah sai kuma ka bada zakka to daga wata dukiyar za ka bada zakka kuma nawa za ka fitar na zakkar kaga dole wannan abin tambaya ne idan ma yanzu ne to daga kowace dukiya ne zan iya bada zakka to nawa za ka bayar raba hadi za a yi daidai ko uku bisa hudu ko nawa ko ma me yayi a nan ya fita daga qur'ani ya zo da wani abu to kaga magana yace iya da qur'ani zai yi aiki wannan karya ne qur'ani ya haramta cin dukkan mushi kaunan wahida domin Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu innama harrama alaikumul maitata qul ma ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitan da ka duk mushi Allah ya haramta a qur'ani to amma akwai mushin da na san shi ma tana cin sa to daga ina suka samu cin sa shine mushin kifi ba wanda yake yanka kifi kafin ya ci shi amma sai ke zuwan maka kai ka dai wajen masu su ma in suka kama kifin bai mutu ba yana motsi sashi ake abubu ai ka buga su ya mutu kuma an ka take ci to ta ina suka samu wannan qur'ani bai fada ba a sunna aka samu mushen kifi akwai mushen fara kuma na san suna cin fara ai na suka samu cin fara yaya ake ayyanka fara kafin a ci ta sai ta yi mushi ake ci a hadisi manzo Allah yake uhid lallana maitatani wadama an halatta mana jini biyu da mushe biyu sai ce jini biyu shine alkabid wa qihal hanta da saifa shine bahaushe yace ba a raba hanta da jini hanta asalin ta jini ce kuma ko yanzu ka samu hanta tsabtacciya ka sa ta a cikin kwano ka samu abun burgariya ka burga ta zaka ga ta koma ne jini to amma kuma ana cin hanta to kaga cin hanta a hadisi yazo cin saifa a hadisi yazo domin shi qur'ani gaba ɗaya jini yace haramun ne wadama to haka din cin mushen kifi da cin mushen fara a hadisi yazo domin shi qur'ani duka yayi kudin goro yace almaitata to haka din akwai haramci ta fuskar auratayya qur'ani ya faɗi abubuwan da za a gudana aure matan da ba za a aura ba cikin hurrimat alaikum ummahatukum har izuwa wal musalat za ka samu akwai wani nau'i guda biyu na mata da qur'ani bai faɗe su ba kuma ba a aure su shine tsakanin ya da kanwa a haɗa su a aure su lokaci ɗaya a tsakanin kai yar uwa da mata da kuma yar uba ko kanwar uba da mata kana auren mace ka aure yar uwarta ko kanwar uwarta ko kana auren mace ka auriyar babanta ko kanwar babanta a lokaci guda ba a haka amma wannan bai zuwa qur'ani ba qur'ani bai hana wannan ba da haka hadisi ne manzo Allah yake la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha ba a haka tsakanin mace ta kishi da yar babanta ko kanwar babanta ko yar babanta ko kanwar babanta kuma na san masu aqidar cewa qur'ani zalla su ma ba su haka ba ina suka samu wannan kaga dole sai an komo zuwa ga sunna ya zama dole uwanna ki dole a ce da wujin iya baba to haka nan akwai abubuwa da yawa na misalai game da irin wannan na hukunce wanda duk hankali ya san haka ne yanzu misali hukuncin dan luwadi qur'ani ya faɗi me za a yi wa dan luwadi kamar yadda ya faɗi me za a yi wa mazinaci azzani ko zani qur'ani bai faɗi haka game da dan luwadi ba to yanzu ku a wajen ku dan luwadi bai da hukunci ma ta zo mace ta nemi mace kwata-kwata qur'ani bai magana ma dubo ba mun taɓa tattaunawa da wani ɗan ƙala kato a program ɗina na jawahirul ma'ani ya shigo sai ce wai a qur'ani akwai maganar ma dubo nace to ga mun aya ya ce da limbitiwa babu maganar ma dubo kwata-kwata a qur'ani to amma duk da ba maganar ma dubo a qur'ani ana nufin dan ma kyar ma dubo ta ci banza ana nufin dan luwadi ya ci banza ban ka'ida ce a wajen malamai suka ce abinda Allah ya yi shi ma mu laifin sa yafi muni mana idan laifi ya girma to Allah ya kan yi shi sai ka je can kwa gaba shine abin da Bawashi ke cewa wai in ruwa ya tsani sai akuya bai ke mu in laifi ya girma to Allah ya kan bari shi da kansa ne zai dauki mataki a kai kamar yadda ƴan kalare ko ƴan daba suke cewa idan ka ga an yi yanka likita ya ɗinke ƙaramin yanka ne amma babban yanka sai dai a dangana wa Allah ko ɗan laifi ya yi laifi Allah ya kan bashi ne sai an zo atar da shi sai dai malamai suka yi ijtihadi da kuma abubuwan da aka samu cikin wasu hadisai kamar hadisin man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut faqtul fa'ila wal maf'ul azalla yake duk wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen annabi lut to da wanda ake yi da shi da wanda yake yi ko kashe shi kaga wannan ba za ka same shi a cikin me a cikin qur'ani ba kuma tabbas na san mutum koda a ce bai da hankali in dai ka yadda za a hukunta mazinaci da mazinaciya to ai wanda yake cancantar hukunci shine wa mai duwaɗi mai auren jinsi ko mai matsubo wannan tunani na raba alqur'ani da sunna da yin imani da shi qur'ani da kafircewa sunna malamin tarihi sukan ce ya samo asali ne tun zamanin sahabbai amma bayan kashe sayyidina Umar ɗan Khattab bayan samun wata ƙungiya da ake kiransu da suna khawarij waɗanda suna da miyagun aƙidunsu daga cikin abin da suka yi fice da shi kafirta masu manyan zunubi cikin musulmai da kuma halatta jinin musulmi. Khawarij su suka kashe Sayyidina Ali, sun kashe da yawa daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Farkon abin da Khawarij suka fara yi na buɗe wannan kofa ta shari shine musun haddin rajamu, cikin abin da bai zo a Qur'ani ba amma ya zo a sunna. Khawarij suka ce ba su yarda da shi ba, shine hukuncin rajamu, shine farkon abin da aka fara musawa na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa za ku ga masu wannan aqida har yanzu ba su manta da wannan asalin na kakanninsu ba, shine musun hukuncin rajamu. Rajamu shine idan mutum ya taɓa aure aka kama shi da laifin zina, ko mace ta taɓa aure aka kama ta da laifin zina, me yake musu? Za a kashe su ta hanyar jifa. To su ba su yarda da wannan ba, saboda me? Saboda ayar da ta yi magana a kan rajamu an shafe ta, yanzu ba a karanta ta, amma hukuncinta yana nan. Ita ce ayar ash-shaykhu wa shaykha idza zana ya farjuhum man batta jaza'an bima kasaba nakala min Allah. Sayyidina Umar yake asalin ta a cikin suratul ahzab take, daga baya aka cire ta, da aka shafi karanta ta amma aka bar hukuncin ta, kamar yadda ana samun irin haka da yawa. Mataki na biyu na wannan aqida shine bayyanar mu'tazilawa. Su kuma mu'tazilawa sun bayyana ne a zamanin tabi'ai, zamanin Hasan al-Basri, domin shugaban mu'tazilawa wanda ya zo da aqidar Waqil ibn Abba almajirin Hasan al-Basri ne. To su kuma mataki na biyu da suka hauna aqidar shine musan ahadithul ahad, wanda shi ma za ku ji yana daga cikin abin da duk lokacin da mutane suke so su kawo sunnar Annabi hari, to sai sun tono wannan magana, maganar ahadithul ahad, wanda abu ne wanda yake sananne a babin ilimi. Magana wani lokaci takan zo ta hanyar cincinin da mutane, wani lokaci kuma sai ga waɗanda suka ji ta ba su da yawa, amma ingantattun mutane ne, ingancinsu ya kai a karɓi maganar su. To ire-iren waɗannan hadisan su ake kira da ahadithul ahad, wanda wasu suke cewa su ba za su yarda da su ba. To wannan shi ne mataki na biyu na bayyanar aqidar musu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mataki na uku a ƙarshen ƙarni na 19 zuwa ƙarni na 20 na hijira, wanda waɗansu manyan shaiɗanu suka bayyana a ƙasar Indiya ƙarƙashin turawan mulkin mallaka na Burtaniya, wanda su suka rinƙa taimaka musu. Mutum na farko ana ce da shi As-Sayyid Ahmad Khan, na biyu ana ce da shi Agha Khan, na uku ana ce da shi Gulam Ahmad Bawazir, wanda waɗannan su ne suka fara tallata aqidar da wannan salo da muke ganinta a yau, na cewa a wadatu kawai da Qur'ani. To daga nan ne ta fara bazama, ta shiga ƙasar Misra, sannan ta ci gaba da yaɗuwa a cikin ƙasashen Larabawa har ta zo ga sauran ƙasashen musulmai. Masu wannan aqida suna da abubuwan da suke kawowa da shubaha, wanda suke rudar masu ƙaramin ƙwaƙwalwa da kuma masu ƙarancin ilimi da bincike zuwa ga aqidar tasu, wanda kuma a zahiri sai kaga kamar gaske ne, amma ga wanda ya san menene Al-Qur'ani kuma ya karance shi daga wajen malamai ya san wannan kururuwar shehanci. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana faɗa ƙa'ida ce wacce da yawa daga cikin musulmi ba sa kula da ita, amma tana da matuƙar muhimmanci a wajen tattaunawa da abokan hamayya maƙiya addinin musulunci, cikin 'yan bid'a da kuma cikin kafirai. Duk wata hujja in dai ta tabbata hujja ce, da wani mai son zuciya zai kawo hari da ita zuwa ga addinin musulunci, to idan ka tsaya ka natsu a cikin hujjar za ka samu abin da za ka yi masa rai. Saboda ba zai taɓa yiwuwa Allah ya saukar da Qur'ani don ya goyi bayan ɓarna ba. Shi Qur'ani kullum yana tabbatar da ne gaskiya ne. To duk mutumin da yake maƙaryaci maɓarnaci ya karanto maka wata aya wai don ta goya wa ɓarnarsa baya, to in ka lura da kyau za ka gane ayar shi take wa rabi. Ga kaɗan daga cikin shugabanninsu, sukan karanto aya ta 50 cikin suratul an'am, faɗin Allah maɗaukakin sarki qul la aqulu lakum inni khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatadhakkarun. Gadar in attabi'u illa ma yuha ilayya, da makamanciyar ta cikin suratul yunus aya ta 15, faɗin Allah wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يكون آية تترج من سورة الأحقاب قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدري ما يحفأل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وأنا جبرك إن أتبع إلا ما يوحى إلي معنى وإن ذلك ينسوا بانا بوكومي في أبند أكيمو مهمي bana bin komai sai abin da aka yi mun wahayi to sai su kawo fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul al'ani wa uhiya ilayya hadal qur'an li unzira kulli kaga kan bana bin komai sai abin da aka yi mun wahayi ma'ana annabi baya bin sunna aka ce su sunna to kuma sai su ce ai me aka yi masa wahayin qur'ani wannan kuma kuskure ne ba haka bane ba tabbata manzo Allah baya bin komai sai wahayi kuma cikin abin da aka yi masa wahayi akwai ne Qur'ani amma ba iya shi ba sai ka ce ai Qur'ani da kansa ne ya nuna ba iya Qur'ani akai wa annabi wahayi ba maganganun sa ma da yake fada wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu Qur'ani ya ce ba na bin komai sai wahayi kuma cikin wahayin nan Qur'ani akwai sunna ma akwai domin da iya Qur'ani Allah yake nufin annabi baya da sai Qur'ani to da za a ce in attabi'u illa alqur'ana ba abin da nake bi sai Qur'ani to amma ka sani Qur'ani wahayi ne sunna ba wahayi ne to sai Allah ya kawo lafazi shamili ba na bi sai wahayi Qur'ani wahayi ne sunna ba wahayi ce bayan wannan ma akwai wasu nau'ukan na wahayi wanda Qur'ani ya tabbatar da su maganar da mala'ika ya zo mahaifiyar annabi Musa maganar da mala'ika ya zo nana Maryamu da ita wahayi ce ko ba wahayi ce kuma Qur'ani ce sai dai Qur'ani ya ba mu labari wa kurfi kitabi Maryama idan ta bazan din ahliha makana shaqiyan fattakha min dunha min dunhu hijaba fa awwa fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya wahayin da Allah yayi wa mahaifiyar annabi Musa Qur'ani ne ba Qur'ani bane amma Qur'ani ya bada labari cewa ga yadda abin ya faru wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha kunti alayhi hal zuwa tashi wahayin da Allah yayi wa kudan zuma na dabarar yadda za ta rinka yin gida Qur'ani ne a'a amma Qur'ani ya bada labari ne wa auha rabbuka ila an-nahl an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari mimma ya'rishun to da ire-iren waɗannan wahayoyi ka duk suna shiga karkashin wahayi manzo Allah yana bin Qur'ani yana bin sunna Qur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ce to sannan sukan kafa hujja ko shubha da fadin Allah madaukakin sarki fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wani hadisi za ku yi imani da shi bayan Allah da ayoyinsa sai su ce hadisi anan magana annabi ake nufi hadisai da ka ba za a yi imani da hadisai ba kawai da Qur'ani za a yi imani da to na farko kalmar hadith ma'anar ta aluga jadid sabon abu kuma shi kansa Qur'ani yana daga cikin sunayensa hadith Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan masaliya taqsha'iru minhu jilud alladhi yakhshawna rabbahum sannan maganganun annabi ana kiran su da suna hadith wa idh asarra an-nabi ila ba'd azwajihi haditha to idan ka ce ka bi ayyi hadithin da wani hadisi shin shi kansa Qur'ani ba ai hadisi ne in ka ce da wani hadisi sunna Qur'ani da kansa ya kira sunna da sunan hadisi sannan hadisi da ma'anar larabci jadid idan haka anan ba ana magana bane akan cewa da hadisai a ana magana da sabon abu shine labaran da kafiran Makka suke zuwa da shi don su kishiyanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yake zuwa da labaran Qur'ani abu na karshe ko na kusa da na karshe ya yan uwa akwai hadisan da suke kawo su a matsayin shubha don su rudu mutane da su yana da kyau mutane su san su hadisi na farko hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahih Muslim a cikin kitab az-Zuhdi wa ar-Rafa'i hadisi mai lamba ta 2326 hadisin da annabi ya ce la taktubu anni ghayra al-Qur'an kan ku rubuta wani abu daga gare ni in ba Qur'ani ba wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhu duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni wanda ba Qur'ani ba to ya shafe sai su ce ai annabi ne ma da kansa yace a shafa hadisai haka babu wani hadisi rubutacce ƙarya ne to wannan hadisi tabbas a cikin littattafan sunna yake to amma a cikin littattafan sunna akwai hadisan da suka nuna cewa annabi kuma yace a rubuta hadisai kuma sukan saba hujja da hadisin sayyidina Umar da yake hasbuna kitabullah littafin Allah ya ce mu idan ka ce musu in kala kato saboda sun ce su Qur'ani zalla za su bi sai su ce maka yayi ba mu ne farko in kala kato ba in haka ne ma Umar ne ya fara tunda Umar shi ya ce littafin Allah ya ce mu to abin da malamai suke ba su amsa da shi shine a ka'idar littafi Qur'ani da kansa ne ya faɗi wannan ka'idar ba za ka ɗauki wani abu a cikin littafi ka ki ɗaukar wani abu ba a cikin sahihul bukhari da sauran littattafan musulunci a cikin su ne hadisan kar a rubuta hadisi suka zo da kuma hadisan a rubuta me yasa suka ɗauki na kar a rubuta kuka bar na a rubuta kuka ki ɗaukar su domin ya tabbata hadisin Abu Huraira manzo Allah ya ce uktubu li abi sha ku rubuta wa wani mutum sunansa Abu Sha an yi hududa fi sa hajjin ban kwana mai tsawo ya kasa rikewa ya ce ya ma'aikin Allah ni ba zai iya rikewa ba a sa a rubuta mu sai da yake rubuta masa wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari sannan ga hadisin Abu Huraira har ila yau Abdullahi Abu Huraira da kansa yake cewa ma kana ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a'lama minni bi hadisihi illa ma kana min Abdullahi bin Amr فانه كان يكتب بيديه ويقي با wani daga cikin sahabbai wanda yafi ni sanin sahabban hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Abdullah dan Amr domin shi yana rubutawa da hannunsa kuma yana haddacewa sai Abu Huraira yace abida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kitabi annahu fa'abida lahu shi da kanta ya tambayi annabi ya masa izinin ya rinka rubuta hadisai kuma annabi ya masa izini wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari a yana cikin fathul bari da hadith ibn hajar a cikin kitabul ilmi da manaqib na Abu Huraira juz'i na 150 wannan yana nuna maka cewa duk mutumin da yace ba zai yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba na farko qur'anin ma ba zai yarda da shi ba domin hanyar da qur'ani yazo ita ce hanyar da hadisi yazo sahabban da suka kawo mana qur'ani su suka kawo mana ne hadisi shi yasa qur'anin ma yana da ruwayoyi kamar yadda hadisai ke da ne ruwayoyi har ma malamai suna da ka'ida a riwaya al-qira'atani kan riwayatayn qira'a guda biyu ai kamar ruwaya ce guda biyu shi yasa shi kanta wanda yake cewa bai yarda da sunna ba bai yarda da hadisai ba ce da shi karanta mun qur'ani da ya gama karatu da wannan qira'a wace ce ruwaya wace ce maka sai to ya kuma zaka ce ruwaya haka ya dan uwa mu fahimci cewa wannan abu kuru wa shedance kuma abubuwa ne na karshen zamani faruwar su ba makawa sai sun faru saboda manzo Allah ya alƙawari za su faru amma mafita shine mutum ya dage da karatu ba komai yake sa irin waɗannan shedancin suke samu karkuwa ba a wajen al'umma sai nisan su da ilimi kuma babu abin da yake maganin irin waɗannan fitintinu sai karatu ba wani ahlus sunna da yake cewa hukuma ta hana wani yada aqidarsa amma abinda kullun ahlus sunna suke kira shine duk mutumin da yazo da wata aqida wacce ta ci karo da musulunci hanyar da za a bi a gane gaskiya da ƙarya dan a cece al'umma to shine a zo a kawo wannan mutumin a kawo mu ahlus sunna da malaman mu a zauna a yi dakure faja'al bainana wa bainaka maw'idan la nuqlibu nahnu wa la anta makanan suwa ko a gwamnatin Fir'auna ita ce gwamnatin da tafi kowace gwamnati ta kama karya a duniya amma da tattaunawa ake maganin mabarkata da haka in tafsiri da muke faɗa muke nanatawa ba muna cewa gwamnati ta hana ku azan ku bane a'a amma abin da muke cewa shine ku zo a zauna fa atu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin fa atu bi kitabikum in kuntum sadiqin hatu burhanakum in kuntum sadiqin domin ta haka ne ake gane gaskiya da ƙarya hukuma ta yi wannan dan ta cece kwakwalen masu raunin imani kuma wannan shi zai tabbatar da zaman lafiya da an yi wannan duk wanda kaga ya tada hatsaniya ko ya ce kar a yi to me abun faɗa baya faɗa sai dai ya faɗa kuma inda babu ƙasa nan ake gaddamar ko kawa da wannan nake jan hankalin waɗansu daga cikin ƴan bid'a musamman ƴan sufanci ƴan ɗariƙar tijaniya wanda zuciyarsu su ba abin da ta cika a kai irin su yi abin da za su ɓata wa ahalin sunna ko su ba su haushi ƴan addini ba wa mutane haushi da haka yau za ku ga sun je coci neman taimako ma'ana wai don a ƙarfafa musu gwiwa su yaƙi ƴan izala su je wajen ƴan kana kasu nan ma a ce an haɗa kai to mu duk wannan baya damu damun aljani abokin shaidan za mu ke fitar da mu je mu amma ita gaskiya ba ta buƙatar taron dangi, sai dai ita ai mata taron dangi, kuma duk da haka Allah ya taimake ta ya ba ta nasara. Da haka ‘ya’yan uwa masu albarka, mu dage da karatu, mu dage da sauraron malamai, mu dage da zuwa makaranta, sannan mu ci gaba da yi wa kanmu ga kanmu addu’a. Allah ya kare mu daga fitintunin ƙarshen zamani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
mana ya mana misali da yawa na fassara abubuwan da za ka gane su ba alqur'ani sai ka bi sunna abubuwan da alqur'ani bai ambata ba amma sunna ta ambata su amma me yasa za a bi sunnar manzo Allah ta tsama so da ubangiji ta'ala ne yake abi ya ce abi Allah wa abi rasula ko bi anna bi manzo Allah ta tsama ya ce wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratun min amrihim me zai yi Allah da manzonsa su yi hukunci wani ya ce yana da zafi ba ai abin da manzon Allah yake hukunta ba duka ne yake cin alqur'ani ba da sai yake kawai ka bi qur'ani kawai amma ka ce ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzon Allah ta kuma ya bi Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala to me yasa ka ce in kalli manzon Allah ta ji Allah saboda ai akwai hadisin sa akwai maganganun sa akwai ayyukan sa mutum da yake bai yadda da hadisin manzon Allah saboda Qur'ani kawai ko kai na fassara maka Qur'ani da ra'ayin sa ra'ayin sa yanzu kake bi in dai ka bi shi to kana jin ra'ayin sa ka bar manzon Allah ta tsira sannan kuma ka bar fahimtar magabata don kuma da hadisin suka dogara kuma fassara Qur'ani to da ka shi duk wani abu tun dai maka inkarin hadisai yace hadisai babu su ba sai rage daga maka ba ta ma babu su wani shekara dikin ku ba da haka duk abin da ba Qur'ani ko ni ka to ne ya fada amma ba ta son wannan sunan kamar ma ba ta son sunan mai kafi wannan aqidan ta gade a Najeriya ba sa ba wace mun sani an yi mai bai ta tsini sun yi yaki ba an kakkashe mutane a garuruwa da har a nan jihar Adamawa an yi mai ta tsini a da lokacin da ba a social media wasu ma suna nan a garin suna wa'adi ba a san ma suna yi amma duk da social media ya zo wanda yake mai da wanda ba malami ba malami shikenan sai suka fara bayyana sannan da mutane kuma suna son bakon abu ne da za ka faɗi abu muhimmi a social media wanda kowa ya yarda da shi ba fitina a cikinsa ba za ka ga yaduwar sa bai yi yawa ba amma ka zo da wani sabon abu wanda ta da Qur'ani to za ka ga karkata ko ina to sai aka ta tallata wannan aqida ta wannan bangare har ba mutum ya daina kurge mutane alhali ma ta kun gida ta ko mun sai da yake karatu a kasan da yake karatu ya daina ya ta wannan mutunci babu akul da babu a ciki tun daga lokacin da Allah ta'ala ya saukar da al'umma a kamar da kun dina wa kamar da ya kun nima da wa zikra kun isa dina ba abin da babu a musulunci lokacin sa bai farko farko babu wannan dina da abin da zaka karanta na addini ka cicce zaka karanta amma daga lokacin da aka fara samun qawarij aka fara samun shi'a da mu'tazila da jahmiya da sauransu wanda manzo sai ya bada labari da ma za a samu ilmi wa idan mutane to daga nan lokacin ne kuma sai da mana dole kuma a cikin karatun sai ana yin raddi shubuhin wanda suke son su bata addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amma manzo sai ya ce dama ya gudu sun kasu kashi 71 na sara 72 yace wa tafsiru hadhihi umma ila 73 kuma na kuma za su kasu kashi 73 amma ke dukkanin su suna wutar kullu finali da wa'ina dukkanin su suna wutar sai jama'a da suwani ne ce man kana ala dinki ma ana alayki yawma asal wanda yake addinin sa irin yanda nake yau ni da sahabbaina sun yi da bala su shiga wuta wani irin addini sabon magana sama su kai shine yin alqur'ani da sunna imam malik yana cewa la yuzhibu akhir hadhihi umma illa ma aslaha awwalan ba abin da zai gyara ƙarshe wannan al'umma sai abin da ya gyara na farko wanda mene ne ya gyara na farko shine a rujuu ila kitabin sa ko ba zuwa ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abu shi ne sa ilimi ne da yake ƙara wahala bayan ka karanta mai kyan shi addini kenan aqida mai kyan sai kuma ka zo ka karanta gurbatacciyar da kuma raddi da aka mana yanzu da kaga magabata duk ba za su yi akwati guda ɗaya ba wani misali da zai ta faɗi dai ba amma ya tsini amma ya zaka iya cika ɗaki da ni da kai saboda me saboda wannan ya ta da fitina amma sarai an yi rubutu wannan ya ta da wannan fitina amma ta rubutu idan aka dinka samun littattafai suna abin da suna taruwa. To abin da ya zama wajibi a kan mutum shi ne ya tsaya ya zama mai hankali ya yi tunani. Wai addini nan kafin zuwan waɗannan mutane ba a yi kare ana yi. Shekara 1400 zuwa yamma ana yi. To duk wanda suka yi addini nan a baya ɓarna suka yi ba addini suka yi ba. Sai wani ne yau yanzu zai zo ya ce maka wai da kalan addini da za ka yi shi ne addini. Kai wasi da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kawai za ka bi in ka bi Qur'ani ko maganganun ka ne za ka bi domin bayanin da zai maka na tafsirin Qur'ani daga ra'ayinka ne zai dauko kai da yanzu kana bin Qur'ani da dan kada ka da maka kana bin Qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bin Qur'ani da dan kada ka domin shi zai maka bayanin abin da Qur'ani ne dan larabci kawai bai zai fito da ma'anar wasu ayoyi ba domin sai ka koma ne maka ba ta suka fassara hadisai ma sai ka koma sai ne maka ba ta wasu kafin ka gani to sai ka zo kai ka yadda sai da an yazo da sabon abu ya zo yana kulki amma alhamdulillah kamar yadda mazan ba ya ce ku yi gaggawa wajen yin ayyuka kafin yake tunan su bayyana kar ka je ka zame ka bata to sai ahlus sunna ya zama su tuntunin aikin su shine karantar da alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata wannan shine babban aikin su don babu wani abu sama da fahimtar addini in ka sai ibada da zaka yi bayan fahimtar addini ne daga musulunci sai fahimtar addini idan ka ga kafa ki addini ne sai cin fahimta ba za ka wata aqida da za ta zo maka ta zo ta dauke maka imani ko ka riba ka da Allah ka riba ka da manzo Allah sai ka ba mu shi yasa da suka bayyana din yanzu suke cin sabon in ka lura yan bid'a da suke bi yanzu ka taba jin ne daga cikin su ya dogon Allah sunna ko ya ka mata ziyara ko ya ga yake su hada kai wallahi bai taba ba wani dan izala da zai zama kalakatu saboda me saboda yana da rigakafi na dalile na alqur'ani da ake cewa za ku a kan aqida ko za ka dora shi ba ko ali sunna da zai zama dan kalakatu saboda dama shi akan dalile yake tafiya na alqur'ani da sunna to su wa ali su ne wanda dama ali ne su ta duniya ne da ba da ba kawai in wani ya faɗi abu kawai shi ke nan kar kai aiki da zuciyarka ba da hankali ka ba an ga maka kwarta ne ka bai kawo ba zuciyarka bai ta kawai kai to shi da duk abun da aka yayi ko aka kawo musu sai su bi wannan amma kuma sani babu wani idini na addini musulunci sai idan yana da dalili daga alqur'ani da sunna al-ilmu ma'rifatul hudati ta'idi ma za ka wata kalin da ya sauya sani shiriya da dalili daga alqur'ani da sunna sai ake tauhidi ba ya dalili da taqlidi wanda da ma ya saba duk abun da malami sai faɗa kawai shi ke nan ko abun da shi ke ko wani sai faɗa shi ke nan to ai da ma kowa ya ma ji ko kwace kwace sai ya ga masa zai ba zai ya kace wanda ya kama wannan da yau bai da wata madogara to shi da kaga an ta an zo da wani abu wanda ya canja addini amma kuma an zo an mai da mutane wawaye da wani sanar da ma ai kala kasa sun canja sanar sai duka ne su Bukhari da Muslim suke karyatawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me ne a cikin Bukhari da Muslim maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai mai da kaiwawa ina karyata da shi amma in yace manzo Allah yake karyatawa ka ga ba za ka ga da shi ba sai ji ai Bukhari da Muslim yake karyatawa to ni ka tabbata da shi yake karyatawa wanda suka hoto shi ba Bukhari da Muslim ba kuma duk bidiya to ka dogo har wani yana cewa wai ai Bukhari alwalad tawamuri wai alwalad tawamuri kigenan rana daya an kai masa ziyara an taja masa an taja masa aqida sannan kuma aka zo da su dan wai wai zaman lafiya to yi ne da kada zaman lafiya kigenan a zo a haka kai a zauna lafiya har da wanda ba musulmi ba to dama muna yafi in ka zo da ba musulmi ba ana da ne shi ko kada rijima sai ka yana ko da kai musulmi da musulmi ma ana ko da ka musulunci yana da kurdensa da yaki ba da kawai zaka zo ka samu kafirai ka zo ka kafa ya kan zuwa ba ka san muna makwataka da su ba akwai wanda muka taba yankawa ko muka zo ta har mai shi da jinna amma ne yake ce ta ga kuma wannan dole a yi shi ko aka ce ba za ka yi addinin ka ba dole ne wannan kai da karfi ka ya ga amma sai yake ahlus sunna wai ba ta son wani su da suka kawo fitina a duniya saboda zo suna cewa wa wa'inda ba su ne wasu a cewa a yaƙe su wasu saboda hadisin da yake umirtu an uqati da nasa hatta ya tudu da ya'in da wasu kafa hadisi da dalili ne suka ce a yaƙe wa'inda ba su ne wasu suka kafa ne kaga biya mai da kowa yare yanzu qur'ani ne ya kawo ayati wanda ba wasu yo ko hadisi ya zai da ayoyin qatilul ladina yurunukum min kufari wajidu fikum bisa wa qatilul mushrikina mushrikina kafata kawai qatilukum kafata ayyuna aka mata ne nan nan da hadisi ni ya hadi da yake baka hadisi kamar hadisi ne kawo ya kima gaba daya ko ji hadisi amma ko da qur'ani ya ce ayati gani akwai sharudai da aka samu daga hadisin manzala sa kuma kafin ayyuhu mai in bai ci wannan sharudan ba kuma ba ya da ayati ba shekara nawa hada sunna suna karanta da alqur'ani da sunna sun zo bi jida da sunna har ga mutane babu wannan kuma duk wanda ya zo ya dauki wannan ya zo ya dauki wannan aqida to ya fita daga dare hada sunna ko da da yana cikin zuwa malamai hada sunna suna fasarata saboda shi hadin bai cika sharudan ba inda ya cika sharudan sa kuma manyan malamai sunna ne za su fito su sai a zo ayi wannan abu domin shi ma addini ne a duniya da tashi ba ma na so abai da kaiwa ba sai addini da ya maka wannan sun dauki wato musulmi kamar wasu wawaye ne mara sa wa ayo cewa wai za su yi wa sauran kungiyoyi na bidiyoyi za su yi muku aiki yanzu za su yi wa ahlus sunna ritaya saboda haka su suna tare da su ɗari bisa ɗari sai suka zo ba su kawai aka zo aka yi taro na neman haɗin kan al'umma sai aka ce wa ai ahlus sunna suna neman taimakon wanda ba wurin da ba a da suna mai domin domin awon da sun adabe su yanzu fi sabilillahi abun da wannan mutum yake ya kai cikin cokali na abun da yan gidi a suke wa aka suna sauran yan gidi shi shi kadai bai ne shi kuma shi da barnan sa a bayyane yake ba fa a koyi yake ba mutum yake yake masa karkabi maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka to shi da yan gidi amma ba zo hankali ba sai da shi ba wasu yi fada shi ba amma sai ce in dai muhammadawa ne suka yi masa rabbi shi ne musu rabbi ba da wannan alƙawari ya ce ko mun jani sauri ne yake da zai masa rabbi wani yasa saboda ya rufe da hankali ya nuna cewa yana tare da su su fita da shi a kai shi ne yake neman ɗauki shi yake neman su taimake shi a kan ahlus sunna ke sa duk inda suka yi masa ba zai masa magana ba amma ahlus sunna ne magana kuma za a masa rabbi zuwa da wajen zai tsawai ka zo ku haka kai zai ke mu ka zai yi kaza kaza ya bayyana da aqidan sa din bi zai iya bayyana ta ku dari bisa dari don har yanzu ba ya bayyana ta gaba ɗaya bane to wayo ne kai a kirki akwai abin da bai zai iya faɗa ba to kuma ne shi zama alamin bid'a shi dan bid'a da ke sai bayyana maka aqidan sa gaba ɗaya sai dai in ka zo ku ka riga ka shi da kai zulfi sai yanda ba za ka masa inkari ba to sai ga maka sauran abubuwan da yake saboda mu ne amma halin sunna komai na su a bayyane ba mu wata aqida wanda take koyi ta in ka samu kina ko koyi abu ba zai iya fitowa a fili ba ana ta yin kuskure ma ana ta maka wayo ba za a fito a fili a ce maka ba ruwan su da maganganun manzara kuma ba ruwan su da kaza ba al'anuna maka son manzon Allah amma ana inkarin sunnan su ana inkarin abin da yazo da shi amma ta hanyar wayo ba za a fito maka a fili a biya maka ba to kai ka tabbatar cewa wannan mutumin yana so ya tura ka a kan fatani to haka kuma al'adar da bid'a suke gaba ta akwai abin da ba ta iya fadansa sai dai su ne su ne za su iya fada Umar bin Abdulaziz yana cewa idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa alam annahum min al-ahadi fa alam annahum ala tafsir ala tafsir wa ala idan ka ga mutane suna dan gana suna dan bayin addinin su ba sa son sauran jama'a su ji sai dai su dinga fada a dalilai kuma ina da zai ce ka tabbata suna asasa ko suna kafa wata fata ne fata take da kuɗi wanda ita ce na zuwa to shi yasa an kala ka ta bi sai bai fito a fili a yanzu bai da aqida sa ba amma in ya kwashi abu da ya kwashi ba to ya tabbata na kwatar zai bari yanzu in shi a kafin a samu shi a nan kasar Najeriya da bai aka fara ba an fara da shirin Qur'ani shirin Qur'ani a zo a yaki gwamnati ai shirin Qur'ani wai ba ta shirin Qur'ani da shi amma da aka tafi aka tare jama'a suka yadda daga baya aka zo aka ce musu to fa ga wata manhaba da duk abin da ake yi nan na ibada wai addini da aka sani a Najeriya sun kiri shi yanzu ba shi bane ga nan manhaban shi a ita ce manhaba sai aka sai ka shi gani daga nan sai suka dare ni wasu suka dare suka ce wasu ko suna nan sun san cewa ba wasu ma sun san fata ne amma ai ai wannan yake ya ka ji kunna duk fatan da kai akan wannan abu da ka zo ba haka bane akwai malamin da yake Iran ya dawo ya ga duk abubuwan da ake na sani da shari'a shi a yau ya kasance guda kuma babban malami a kafin ne yanzu ne kace guda ko da asiri ya gama aka dinga yaka wannan tarkacin lokacin ba social media shekara kusan 30 da shige amma daga baya sai yanzu kawai yanzu ya fada cikin shi a kuma duk abin da ya fada na karnan da ya zo sai ya dinga wai ba a fahimce shi ba ne wani abu ma da aka tambaye shi ma ya ce hanya ne na faɗa ba rabi ba su lokacin da na faɗa ba yayi ya yaki da shi ya dauka in ya zo wannan bayanin za a koyi bayan sa bai dauka akan shi an ake son a tsora su ba dama daga baya sai kun tuba to shi an ake son ka tafi a yalla ba zai samu matsala shi kenan sai tafi zai shiga shi a kawai kafin ya zo nan da kirawan da daga cikin manyan manyan malamai su to so da haka dama shi ta duk bidiya da ka sani za a fito maka ta wani bangare ne sai an zo sai a dauka Muktar lokacin da aka kashe Sayyidina Hussein sai ya fito yake sai an ɗauki jinin man sai an ɗaukar sa jinin jikan manzo Allah ta sawa ya tashi a kai ya ji an yaki jikan manzo Allah ta sawa a kashe jinin sa da zai tafi a banzawa ga ba shi wa gabanni ba manya manya ga sahabba manzo Allah ta sawa amma shi ko ya tare jama'a ya tare jama'a ya tare kurafi an ɗauko fansa jinin manzo Allah ta sawa ba wani wasu manyan malamai ko bai a shawara kuma ga shi wa gabanni na addini sai da tare jama'a ya tare kura da jama'a suka haɗu gaba daya sai ke buku to ni annabi ne ni ma an aiko ni dike ne ke ji ma na masa wahayi annabi aka ga Abdullah bin Abba aka ce Muktar ba ya ce wai ki ma na masa wahayi ne gaskiya ne ana masa sai an kalli sai da shi ya ce wahayi kana da ni ga wahayi Allah ga wahayi ke da wa inna ja'ina da ruhuna ila awliya'i yuhuda kaga ke da dawa ta yawa wajen ka mutane ne da wahayi da wani ke da to sun ke tara jama'a kaga dai an ce zuwa dauki ba za a yi da jikin manzon Allah a kishi shi gidin sai tafi a banza ba ku zo da mataki duk da zama za ta zai duwani abu in ba ya da zurfin tunani ba sai dai kama da mutane sai zai musu tare shi annabi to duk wata fada da ta sani yanzu haka wannan aqidan alaka ta suna dubbe kai ai ba za ga mun ba ka fata komai abin da kake ji a social media ba shi ne hakika ne ana da dole ba dan abin da suka fito da shi in ma kaga suna dan fakewa to ai Bukhari suka karyata da Muslim ba manzala sama to bari ka gani su kare gaba za su fito da hakikanin aqida su ba addini ba ba addini ba za su fito da abin da suke son aiki sai kaga addinin nasu ka kwatanta da naka da addinin musulunci ne ne da naka amma ba za su fito a cikin su ba dawo wannan shi ne abin da muke so mutane su fahimta ka ji tsoron Allah addini nan sai ba tabo ba ne sun ji din akwai shi a zamani manzo Allah kuma ana karantar da shi kuma a ka tafi yana nan a rubuce ga Qur'ani ga tafsirai ga hadisan manzo Allah ga kuma sharhi da aka yi su Imam Malik su Imam Shafi su Imam Abu Hanifa su Imam Ahmad duk wannan addini suka yi yanda muke addini na aka tafi Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali sahabbai duka irin wannan addini suka yi sai yau wani yanzu ya ce ya canja mata wai ga yanda za ka yi ba shi ba ne kuma na san ya zama daidai na wani shan bayan Allah na gari shi kuma ya zama daidai ba sai ya zama da zai taɓa yawa to amma idan hankalin ka baya cikin ka za ka yi ya in aka kwaje maka hankalin ka aka maida kai wawa ka zo su ka zama wawan to duk abin da aka gaya maka za ka yi da ba za ka yi tunani ba ko da ka alu sunna mun gode Allah subhanahu wataala ko samu ne da gobe da ko guda ta ya ma da ne da sai ki ya ka ta mai ba aiki ke da sunnan ba ko da haka yanzu ana inkarin ta ma da ma ki ma ku ga hadisin da ba ya iya karanta da ni akwai hadisin da ba ya aiki da so kaga ya dan samu dan kwari guwa ne kawai ko ne abu amma wanda shi bai da wani abu sai alqur'ani da sunna a bi zabai ta magabata ba sai shi ga wannan aqidan ba kwata kwata ba za ta wata tasiri ba Allah ya tabbatar da mu akan imanin mu da koran Allah shaidu Allah ta Allah ya saka maka da sai ala ja ta gidan aljanna wanda suka bai koshi komiti matasa na salatin juma'a na dubbe Allah ya saka mu da kai da jagoran shugaban ijada na jar adamawa da ni sabo magadi da kuma takaddare Alhaji Usman Ibrahim da Mahaji Sheikh Al-Muhammad Shu'aib Allah ya saka mu da kai Abdul Islam Santa su suka dauki ba ko nauyin babanci ko saukan shimana Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi la kara mana fahimta da addini musulunci ko ne wai diga jam ko na sabo to insha Allah gobe akwai wa'azi na mata da safe ba, a wani bane? Abubakar wani ba? Abubakar wani jibi su zafi santa a nan yau da shagari ke nan ba.